Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Laraba 30 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma ta kasar ta kaddamar da wata runduna da za ta kula da dazukan jihar Nasarawa. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani sojin tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa bayan da ya ji shugaban Amurka yana neman Ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi ta wayar tarho da shugaban Ukraine, lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, wanda ya saurari tattaunawa da Trump ya yi a ranar 25 ga watan Yuli da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, ya bayyana hakan ne a wani shiryayyen bahasi inda ya ce, "Na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata kasar waje ta binciki dan kasar Amurka, kuma na damu da abin da wannan mataki zai haifar ga goyon bayan da Amurka ke nuna wa Ukraine." Sai dai shugaba Trump, wanda a watan da ya gabata ya fitar da takardar bayanan tattaunawarsa da Zelensky, ya musanta ikirarin sojan tun gabanin ma ya bayyana gaban kwamitocin da ke gudanar da binciken cikin sirri. Prime Minister Lebanon Saad Hariri ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Talata bayan kwanaki 13 da aka kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati wacce kasar ba ta taba ganin irinsa ba, inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar kasar da na tattalin arziki.
وانا حاولت طول هالفتره لاقي مخرج نستمع من خلاله.
Prime Minister Hariri kenan cikin harshen Larabci yake cewa na yi iya bakin kokarina naga cewa an samu mafita. An saurari korafe-korafen jama'a a kare tattalin arzikin kasa da tabbatar da tsaro. Amma bari na faɗa muku gaskiya, abin ya citira. Hariri, wanda ya yi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga lokacin al'ummar kasar, ya mika wa shugaba Michel Aoun takardar murabus dinsa. Ana samun rotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin Karbala na ƙasar Iraki, inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya Talata, har suka kashe mutum 18 kana suka jikkata wasu ɗaruruwa. Wanda rahoto ya ce an jikkata sama da mutum 860, yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron Iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne. Wasu kuwa sun ce 'yan bindigar sun afkawa masu zanga-zangar ne da fuskokinsu a rufe. Sai dai gwamnan Karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin Bagadaza sun ce babu wanda ya rasa ransa. Masu zanga-zanga suna bore ne kan yadda rashawa ta yi wa ƙasar ta Iraki katutu, da yadda tattalin arzikinta yake tafiyar hawainiya, da kuma rashin ababen more rayuwa, duk da cewa ƙasar na da ɗimbin arzikin mai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a can ƙasar Chile ma da ke kudancin yankin Amurka, masu zanga-zangan ne suka bazama kan titina a yini na 12 suna bore, duk da ƙoƙarin da shugaba Sebastian Piñera ya yi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu. Boren ya faro ne tun daga ranar 18 ga watan nan na Oktoba, bayan da gwamnati ta yi ƙarin kuɗin sufurin jirgin ƙasa a Santiago, babban birnin ƙasar ta Chile, da kashi 4 cikin 100. Zanga-zanga da ta jirgice ta koma ta neman a samar da daidaito a fannonin tattalin arzikin ƙasa da tsarin fansho da kuma na kiwon lafiya. A ranar Litinin, shugaban ƙasar ya sauke ministoci 8 ciki har da ministan harkokin cikin gida Andres Chadwick da ba shi da farin jini, wanda ɗan uwan shugaba Piñera ne kuma aboki na ƙud da ƙud. Amma duk da ɗaukan waɗannan matakai, jama'a ƙasar sun bazama kan titina a jiya Talata, inda suka yi ta'artabu da jami'an tsaro. To hukumomin New Delhi a India sun kaddamar da wani shirin da zai rika safaran mata zuwa wuraren ayyukan su kyauta a bus-bus. Shirin da ministan bannin ya kwatanta shi a matsayin mai cike da tarihi wanda kuma zai kare lafiyar mata da ke fita aiki. India dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ba su cika fita aiki ba a duniya, yayin da cin zarafin da ake musu ke karuwa a ƙasar, wacce ita ce ta biyu a jerin ƙasashe mafiya yawan jama'a a duniya. An kaddamar da shirin na safaran mata kyauta zuwa wuraren ayyukan ne a jiya Talata, inda aka raka ba su wani tikiti na musamman mai launin hoda.
Muhammad Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, kama daga satar mutane da fashi da makami da dai sauransu da ake aikatawa a cikin dazuka, hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma ta kasar reshen jihar Nasarawa ta kaddamar da wata runduna da za ta kula da dazukan jihar domin magance irin laifukan da ake aikatawa a cikin dazukan. Daga Nasarawa ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Mai martaba sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Nasarawa mai shari'a Sidi Bage Muhammad yace dawo da tsarin nan na sarakuna da ke kula da dazuka kamar yadda yake a da zai taimaka wajen gano bata gari da ke aikata ta'asa na garkuwa da mutane da fashi da makami. Mai martaban ya zayyana wannan batu ne yayin da hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa a jihar Nasarawa ta kaddamar da wata hukumar tsaro da za ta kula da dazuzzukan jihar. A cewar mai martaba sarkin na lafiya mai shari'a Sidi Bage Muhammad, matakin da hukumar ta Civil Defense ta dauka zai taimaka wajen sasanta sabanin da ke tsakanin makiyaya da manoma.
Wannan al'amari dama aikin mu ne na sarakuna. Tun tashin Turawa sun bar wannan haƙƙi a gare mu, muke rike da garuruwa da dazukan mu duka. To haƙƙi ne kuma na sarki lokacin ya sa wane ne zai ya bashi ya tsaya a sarkin daji. Akwai madakin daji, akwai manyan jami'ai na daji wanda duk suna ƙarƙashin sarki. To lokacin da ake wannan al'amari, maganganun duk da ake yanzu babu. A sami mutane miyagun mutane har su shiga daji su zauna suna barna kamar yadda muka samu a yau, babu. To wannan al'amari da ya faru yau, al'amari ne da ƙasar nan yanzu za ta ce alhamdulillahi akai. In Allah ya yarda zai taimaka, zai rage mana waɗannan abubuwa da ke damun ƙasa yanzu, rigingimu da tashin hankali da ake samu tsakanin manomanmu, makiyaya da dai sauran waɗanda suka sa dukiyarsu koko rayuwarsu a wannan hanya da dukka mu.
Mai martaba sarkin lafiya kenan mai shari'a Sidi Bage Muhammad. Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe yace gwamnati za ta ci gaba da marawa hukumar baya don samar da tsaro a jihar.
Muna aiki da su sosai kuma a lokacin kuma aikin zai ci gaba da aiki da su, wato duk da suke ba mu anan state Allah kadai zai biya su.
Bayan kaddamar da hukumar kula da dajin ne, jami'an na Civil Defense kuma sun samu horon kan kula da lafiyar su.
Sunana Chief Superintendent Musa Bello. Mu mutane ne wanda muke sa uniform wani lokaci, ayyukan mu ba sa bari mu irin maziyarci asibitoci mu san menene ke damu. Ya kamata mu ringa zuwa muna neman checking a asibiti.
Sunana Talatu B Ibrahim. Gaskiya wannan taron yana da muhimmanci gare mu sosai, saboda in ba ka da lafiya wannan aiki ba za ka yi shi ba.
Komandan hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace jami'an sun samu horo na musamman ta yadda za su tunkari 'yan ta'adda.
Wayanda daga cikin mu suke muka kai su horo a Katsina 35 Battalion, aka musu horo musamman domin fada da manya-manyan mugayen 'yan ta'adda da sauransu. Kuma bayan wannan akwai shirye da muka yi musamman, ya zamanto in Allah ya taimaka su taimaka wurin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Sannan har ila yau su taimaka mu samu abinci mai yawa a ƙasar nan ta hanyar kiyaye dazunan mu da muke da su.
Komandan hukumar bada tsaro da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na matasa da ake kira N-Power. Filin ciki da gaskiya ji korafe-korafen wasu matasa kan cewa akan cire su ko a yi musu murabus daga shirin ba tare da sanin su ba. Kan haka muka yi alƙawarin tuntuɓar masu gudanar da wannan shiri na N-Power. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Bayan sauraron dukkan korafe-korafen da aka gabatar mana, filin ciki da gaskiya tuntuɓin mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Shawara a fannin ayyuka na musamman Hajiya Maryam Uwais wadda shirin N-Power ke daya daga cikin ayyukan da ke karkashin ofishinta. Ga kuma yadda tattaunawa ta kasance.
Hajiya Maryam Uwais, wakilanmu sun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin na musamman ma wata daga jihar Borno mai suna Aisha, wacce ta ce tana cikin samun wannan kuɗin sai aka daina turo mata, sai kuma aka sa wai an mata murabus daga aikin a shafinta ko abinda suke kira status ne da ake da shi na shirin. Haka wani daga jihar Yobe mai suna Malami Agashewa, wanda tun da ya fara aikin sai da ya share wata 15 ba bashi ko sisin kobo ba. Hajiya Maryam Uwais, kuna da irin waɗannan labaran korafe-korafe na waɗannan matasa da ke wannan aikin?
Ni abin nan ya bani mamaki, ce har wata 15 kuma ba a ba mu sunan shi ba. Akwai waɗanda za su ce suna cewa suna aiki N-Power ne, amma ai abin nan ka san yadda yake da na'ura, ni ban san su ba. Babu dalilin da zai sa mu ki biyan su. Sunayensu kila daga state ba a aiko mana ba, amma babu yanda za a yi. Mutane yanzu cikin 100 kamar 98 2% ɗinsu ina biyansu cikin 200,000 ɗin da muka samu. To amma dole ba za ka ce ka zama gaba ɗaya kana biyan kowa da kowa ba. Akwai waɗanda sun samu aiki fa amma sun ɓoye mana tunda mu muna Abuja. Sun samu aiki, gwamnati ta ba su aiki ko wani ya ɗauke su aiki, amma ba su faɗa ba don su ci gaba da samun wannan 30,000 ɗin. To abin da ke faruwa idan ba state ta ba mu kaman payroll ɗin ta ga mun sa akan namu payroll ɗin, ba za mu san yayi ya samu aiki ba ko waye bai samu aiki ba. Sai muke gaya mutane ga lambobin mu duk wanda kuka sani ya samu aiki kuma yana kan N-Power, ya toshe wani wanda ba yi da aiki kuma yana ya kamata ya samu aiki, ku sanar da mu.
Yawwa,
idan waɗannan sunaye ana ta aiko mana, in an aiko mana mu ce mu yi musu text a wayarsu mu ce gashi an gaya mana an ce kun samu aiki, saboda haka za mu tsayar da biya har kwana 45. Cikin kwana 45 ɗin nan ku samu lata, ku samu mana wasiƙa, ku aiko mana daga wajen da kuke aiki akan cewa kuna aikin. Kuma ko a kowace jiha gwamna ya ba mu mutum ɗaya da muke aiki da shi, wanda shi ne kamar yake shugabanci a wannan jihar akan aikin da muke yi. To banda inda kuke aiki, shi wannan wanda yake shugabanci a jiha, shi ma muna kiran shi focal person din nan, ko shi ko mace ne ko namiji, shi ma ya bada wasiƙa, ko ita ma ta bada wasiƙa cewa a kana aikin nan ko kana aikin nan. In cikin kwana 45 ba mu samu wannan wasiƙun ba daga wajen ku, to za mu yanke gaba daya. Amma in cikin kwana 45 kun dawo kun nuna mana cewa sharri aka yi ƙarya ne, to za a mayar da ku, kuma za a ci gaba da biyan ku, kuma kuɗin kwana 45 din nan za a biya.
Yawwa,
wasu sun dawo kuma mun mai da su, wasu kuwa da kansu sun mana wasiƙa sun ce sun bar ni cewa sun samu aiki ko ko sun tada nasu sana'ar, abinda suke samun ma ya wuce 30,000, saboda haka a cire sunansu. Wasu kuma a ce ai sun rasu, wasu kuma a ce ai sun bar wajen da suke aikin sun koma wata jiha. Duk wannan babu wanda muka wanda aka sanar da mu da ni wannan taksin ba. Wasu suna dawa, wasu ba su dawa. Idan ko cikin kwana 45 suna da bakin labari ba, za mu yanki.
Yawwa, shi ne ake kira an sauke mutum daga aikin kenan. To, Maryam Wes, abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka ɗauke shi na farkon nan ne a 2016, sai da ya share watanni 15, a na 16 ne ya samu biyan sau ɗaya kawai. Nan ma ta bankin Union ne ina jin, da bankin nasa kenan da aka ce ba BBN, ya koma First Bank ya saki, inda aka ce ba a son nan dai aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak a tsawon.
Ya za a yi a ce baya ba a so. Ina ruwan mu da wani banki yake amfani da shi. Ka gani in haka ta faru, to BBN din shi da ya matching account number din shi ba. Shi yasa muke aiki da ni. Sunanka da BBN ɗinka da account number ɗinka duk sai ya yi matching, sannan muke so mu biya. Dan idan BBN ɗinka bai yi matching account number ɗinka ba, babu yanda za a yi kuɗi ya kai account ɗinka. Don haka yanda na gaya maka 200,000 nan ko da muka so mu samu da muka aika wa NIB ta dawo mana ta ce 93%, wato 93 cikin 100. Sun ba mu details correctly, sun ba mu sunansu ya yi matching, BBN ya yi matching account number. Saboda haka su biyansu ya yi babu wani matsala, ba laifin mu ba ne. Amma idan BBN ɗinka bai yi matching ba, bari in baka misali. Akwai state inda da muka aika musu dukkan sunaye na state ɗinsu, sai suka nemi su canza sunaye, sai suka yi kiran manya-manyan garin, ba zan faɗi sunan jihar ba, kiran kwamishinoni da members na House of Assembly, suka ce ku kawo sunaye, sai suka ciccire sunayen waɗanda suka gani kamar ba 'yan ƙasan ba 'yan jihar ba, tunda za ka gane ai ko in dai sunan to, sai suka ciccire sai suka musanya, sai suka dawo mana da su akan cewa ai ga su duk an aika su an kai su sun an kakkai su an sun duk sun samu wajen aiki. Da muka aika wa NIB a so mu biya, sai NIB ta ce ai waɗannan sunaye ba su yi matching BBN ba, ba su yi matching account number ba. Su jiha ba su san cewa duk muna da wannan record ɗin ba, ka gane? Saboda haka dukkan waɗanda aka kawo sunayensu sababbi, tunda mu muna da sunayen da account number da BBN da ba a iya an biya su ba. Amma su ma waɗanda originally muka aika musu text cewa an ɗauke ku, su ma ba a biya su ba, tunda ba a dawo mana da sunayensu ba. Na gane? Ka gane?
Na gane.
Sai suka fi mazanga-zanga, su ba a biya su ba, su ba a biya su ba. Na tashi na je ni da kaina na ce zan magana da su. Da yake ba su da gaskiya wannan jihar, waɗanda suke ƙoƙarin waɗanda suke wanda aka sa a kan magana, sai suka ce da ni a Hajiya ba sai kin yi magana da su ba, bari za mu yi musu bayani. Na ce a ku ban mu yi magana da wai ai matasa ne, kada ku ga miki magana. Na ce ku ban mu dai yi magana da na je, suka ce wai gaskiya ne za mu aiko ID card. Na ce a ban mu magana ID card ba, yi musu bayani. Na ce to ku waɗanda muka yi muku text cewa an ɗauke ku a wannan abin. Ku ne ya kamata za a ba wa aikin nan. Za mu sake taso da tun yanzu ba daga jiha za mu ɗauki mutane ba. Za mu kawo mutane daga Abuja su zo su zauna da mutanen jiha. A duk ko wajen aiki nace ko kuma waɗanda jiha ta ce muku waɗanda manyan ku suka ce muku a'a an ɗauke ku da baki ba ku samu tax ɗin ba ku yi haƙuri za mu sake buɗewa nan da shekara dan mun buɗe ku nemi aiki mun aka ɗauke ku za ku shiga namu records ɗin sannan za mu iya ɗaukan ku a aiki haka muka warware abin.
Idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji matakin da Hajji Ambaren wai za ta dauka wajen sharewa dukkan matasan da ke fuskantar matsaloli a shirin Empower idan har suna kan shirin bisa ka'ida yanzu madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa da Mahmud Ibrahim Kwari da Haruna Dauda sai kuma Nasir Adam Ali Kaya ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda a farkon shafinta ta labarta mana cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya karbi bakuncin ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Faransa Jean-Yves Le Drian a fadarsa da ke birnin Yaoundé wanda suka yi tattaunawa na tsawon sa'o'i biyu. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta rawaito mana cewa ministan diplomasiyan kasar Faransa baya kammala ganawa da shugaba Biya ya race da ziyarar tasa har jihar Arewa mai nisa anda gwamnati jihar Mijin Yau Bakari ya yi masa halale marhaba kuma ministan ya kai ziyara wuraben da maharan Boko Haram suka daidaita wa al'umma. Jaridar Quotidien kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai masu tayar da kayar baya a bangaren yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru suna cin gashin su babu babbaka domin da alamu basu gamsu da irin yajeje yadda gwamnatin kasar da waɗansu daidaikun shugabannin su suka yi ba kan maido da zaman lafiya a bangaren nasu. Jaridar Cameroon TV kuma ta shaida mana cewar kungiyar Sidimu ta limaman musulman kasar Jamhuriyar Kamaru karkashin jagorancin shugaban su na kasar Dr. Musa Umaru sun gudanar da wani addu'a na zaman lafiya. Sun yi haɗin gwiwa ne da limaman cocin Katolika da masu bin dariƙar cocin Protestant ta kasar Kamaru har ma da sauran dariƙokin kasar daban-daban domin nemawa kasar ta bariki a tribal zaman lafiya. Jaridan Grand West kuma ta ambato mana cewar matsalar zaizayar kasa da ya afu a birnin Bafusam anda gidaje sama da 100 ne yanzu haka suka rushe kuma mutane 50 sun yi ɓatan dabo sannan kuma 'yan sandan kwana-kwana suna ci gaba da binciken kwakwaf domin zakulo waɗanda gine-ginen suka rufza da su. Jaridar Cameroon Web ita kuma cewa ta yi shugaban kasar Cameroon Musa Biya ya dakatar da mika waɗansu manyan 'yan kasuwan kasar Jamhuriyar Kamaru harkokin tafiyar da babban tashan jirgin ruwa da ke birnin Douala bayan gwamnatin ta kwace daga hannun hanshakin 'yan kasuwan nan na kasar Faransa Bolloré. Amma takawa 'yan kasuwan birki ya biyo bayan ziyarar da ministan kasashen ƙetare na kasar Faransa ya kawo wa Musa Biya. Za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Cameroon Sport anda suka gulmuta mana cewar shugaban kasar Kamaru Paul Biya shine silar rashin tabuka wani abun ku zo mu gani da club din matasan kasar na yan kasa da shekaru 17 suke bugawa a kasar Brazil domin neman dauko kofin duniya na matasan shugaban ya ji amincewa da masu takale da a kasashen getare su shiga cikin club din hakan ne yanzu haka basu tabuka wani abun ku zo mu gani ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 3:25 na dare yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina shin ina tambaya ga shugaban kasa ya bar shosun baju ya wakilce shi in baya nan koko yanzu ma haka nan aka tayi kamar sadda yake raja a gwamma haka nan Najeriya ba mu da shugaban kasa ba mu da wakili
Assalamu alaikum ra Amurka daga Alhaji Manilo dan uwa mai Allah na cikin garin Jega ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya ku daina aiki da anti in ba anti Allah ya ce ba ko annabi ya ce duk wanda zai ce ba wanda magana ba yanzu da magana banza magana da ba ta da amfani ni na biya wallahi gabakin farin mata gajiyar litinin labarun da ake faɗa da waɗanda suka faɗa akwai Umar Faruk akwai Karayi akwai Nasir akwai guda wanda ba san suna ne ba wani mai kallo suna maganganun kan Najeriya irin nasarori waɗanda Muhammadu Buhari ya samu daga Rasha cikin jirgi 12 sun zo na yaƙi waɗanda aka saya ga America ba ta bada ba to kun ga Buhari ba yawon banza ya ce ba yawo mai amfani ya ce
ba Aminu Abubakar Garba ga Bauchi Karfin Madaki ra'ayina shi ne kungiyar gwamnonin mu na Najeriya ba su da wani amfani ɗan rufa'i Allah ya saka ma da alheri irin ka wanda yadda zai ja 30,000 wa ma'aikatansa Allah saka masa da alheri Allah tsare masa shadin makiyawa su kuma waɗannan da suke kunda-kunda saboda son sata da munafunci don ko sun cuci talakawa suna mutuwa don yunwa ba ilimi ba makaranta ba komai su sun sace sun tara ma ƴaƴansu da danginsu Allah ka tauna asirinsu ka wargaza abin da suka samu ya Allah ya ubangiji ka ji kukanmu akan waɗannan azzaluman shugaba ko waye ko kirista ko musulmi ko pagan Allah ka ɗora masa musibar da suke so su ƙara wa talakawa duk dai ƴan kasuwa mai munafukai
to kafin mu sallama da ku ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice
wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya da matuƙa bayan da ya ji shugaban Amurka yana neman Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi ta wayar tarho da shugaban Ukraine lamarin da ya sa wato ya sanar da manyansa abin da ya ji Lieutenant Colonel Alexander Vindman wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ranar 25 ga watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana hakan ne a wani shiryen bahasi inda ya ce na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a cewa wato wata ƙasa ta waje ta binciki ɗan Amurka ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin Karbala na ƙasar Iraki inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya talata har suka kwashe wato suka kashe mutum 18 kana suka jikkata wasu ɗaruruwa wani rahoto ya ce an jikkata sama da mutum 860 yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron Iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Toro yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya We'll be right back.